بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة البركة ina mana barka da wannan yammaci na ranar Asabar mun shiga daren Lahadi wanda an ce shine daren 1 ga watan Zulhijja shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da nisabin 17 ga watan Mayu 2026 daga wannan cibiya mai albarka ta Darul Hadith Salafiya makarantar Sheikh Mala Albani Zaria, Mala Mumu Allah Ubangiji ya gafarta mishi haka da kamarsa. Kamar yadda aka ji, munasabar da ta hada mu shine yi ma junanmu nasiha da tunawa junanmu abinda galibi mun riga mun sani dangane da falala na waɗannan kwanaki goma da muke fuskanta. Wannan tunasarwa manufarta shine don mu zaburar da junanmu don mu ga cewa mun ribaci waɗannan lokuta. An lura cewa galibi idan watan Ramadana ne to mutane suna cikin wa'ayi wato hankalinsu ya faɗaku game da sha'anin kwanakin ƙarshen Ramadana galibi kowa zaka ga yana himma yana zagi damtsi idan ya ga ya ci moriyarsu amma su waɗannan kwanakin sai a al'adar mutanenmu sai ta zama kamar suna wukanta daga cin moriyarsu wanda kuma darajarsu da kimar da ke cikinsu bata gaza waɗancan kwanakin ba kowannen su lokaci ne mai albarka da ya kamata musulmi ya kokari ya ga cewa ya bada shi dan haka muka yi shawara cewa babu laifi mu dan yi tattaunawa gajera dan tunawa junanmu da fatan Allah ya sanya mana albarka a ciki na ji daɗin kasancewa na tsakanin malamai waɗanda za su tayar da ni na yi kuskure wanda kuma a cikin talikatun su insha Allah za a ji ƙarin fa'idoji abubuwan da nake so na yi magana a kansu a wannan takaitaccen tattaunawa na farko akwai sunnatullahi fi tafdi yadda Allah ya tsara rayuwar nan cewa akwai fifiko tsakanin abubuwa sannan wasu daga cikin nasoshi an-nusus ko nususun fi fadli ashr al-hijja wasu daga cikin ayoyi da hadisai da ke bayyana falalar kwanaki goma na farkon Zulhijja sannan halu salaf fi hadhihi al-ayyam wasu daga cikin aka da suke labarta mana yaya magabata na kwarai suka kasance a irin waɗannan kwanakin sannan al-isharatu ila ba'd al-a'mal al-marghuba khilal hadhihi al-ayyam zamu yi ishara zuwa ga wasu daga cikin ibadojin da ake fatan mutum musulmi yayi kokari ya lazimce su cikin waɗannan kwanaki daga cikin su zamu ambata insha Allah da kuma al-udhiya ba abu al-ahkam lil udhiya wasu daga cikin sashen hukuncen hukuncen layya kasance wata ɗaya daga cikin ayyuka da ake yawa da nan kwanaki daga nan kuma sai khatima nas'alullaha husnaha wannan sune hudud al-arida da nake fata nayi a tabiya a gurguje a kansu abu na farko shine sunnar Allah game da fifita wasu zamanna da wasu abubuwa kan musu Ubangiji madaukakin sarki yana faɗi a cikin suratul Qasas da yake cewa wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtab ma kana lahumul khiyara Allah ubangijinka shi yake halittar abinda ya ga dama kuma ya zabi wani cikin halittunsa ya fifita shi akan sauran danginsa na halittu Allah yace ma kana lahumul khiyara su bayi ba su da wani zaɓi sai da Allah ya bi su subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah Allah ya karkaku daga abin da suke masa shirka wannan ka'ida ce da Allah yake gaya mana wata sunna ilahiyya wata hikima rabbaniyya game da cewa akwai wasu lokuta waɗanda suka fi wasu
akwai wasu wurare wanda suka fusu daraja, misali Makka da Madina da Baitul Maqdis, wurare ne da Allah ya sanya musu daraja fiye da sauran wurare. Masallatai a cikin garuruwa, wurare ne da Allah ya sanya musu falala da alfarma fiye da wuraren da ba masallatai ba. Sannan akwai bambance-bambance na yanayi, yanayin wuri da ake da ilimi ya fi falala fiye da wurin da ake da zahirci. Yanayin mutum mai ilimi yana da falala a wurin Allah fiye da yanayin mutum wanda yake marasa ilimi, kamar yadda Allah yake cewa alladhina utul ilma darajat. Haka nan akwai tafawut tsakanin jinsin maza da jinsin mata, kamar yadda Allah bai san kiyi ishara zuwa gare shi cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faḍḍalallahu ba'ḍahum 'ala ba'ḍin. Haka nan akwai zarceceniya tsakanin annabawa isu-isu, da Allah ya ce tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dih. A cikin annabawa Allah ya zaɓi wasu, ya fifita su a kan wasunsu, ya ba su manzanci, wasu kuma ya ba su annabawa. A cikin annabawan da ya bai manzanci, Allah ya sake zaɓan wasu, ya ba su wani muƙami sunansu ulul azmi minar rusul. Sannan a cikin ulul azmi Allah ya sake zaɓan wasu, ya ba su muƙamin khalila ar-rahman, wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kakansa Annabi Ibrahim alaihi wassalam. Sannan Allah ya sake zaɓan shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, ya ba shi shugabancin annabawa da manzanni ga baki da ya ba shi wato imamatul anbiya'i wa khitamuhu. Kaga duk wannan zaɓi ne a cikin zaɓi, a cikin zaɓi, a cikin zaɓi. Wannan duka cikin hikima Allah ne ya tsara shi. Sannan ɗan adam Allah ya bambanta tsakankaninsu, akwai mufadala da Allah ya ba su wajen basira, wajen ƙarfin jiki, wajen ƙarfin tattalin arziki, wajen jarabawar da Allah yake musu, wajen tsayin rayuwa, wajen kusanci ga Allah. Haka dai Allah ya mutane ga sunan mutafawutu, duk wannan cikin hikima Allah ne da tsare-tsarensa. Waɗannan hikimomi haka Allah ya tsara su. Abinda ake fata kuma da musulmi shi ne ya yarda da wannan tsari da Allah ya kaddara, sannan kuma ya yi ƙoƙari ga ya ci moriyarsa da gwargwadon yadda ya samu kansa. To a irin haka ne Allah ya fifita wani zamani a kan wani. Allah ya zaɓi wata Ramadana kacokan, ya fifita shi a kan sauran watanni. Sannan Allah ya sake zaɓan kwanaki goma na Ramadana, ya sake fifita su a kan sauran kwanaki. A cikin goma kuma Allah ya sake zaɓan Lailatul Qadr, ya ba ta fifiko na musamman. To haka su waɗannan kwanaki guda goma wanda suna cikin lissafin kwanakin aikin hajji ne da Allah yake cewa alhajju ashhurun ma'lumat, wanda ya fara tun daga ɗaya ga watan Shawwal har zuwa ranar 14 ga watan Zulhijja, su ne asalin kwanakin aikin hajji. To a cikinsu daga ɗaya ga watan Zulhijja zuwa ƙarshen kwanakin aikin hajji ya fi sauran falala. Wannan duk tsare-tsaren Ubangiji, duk abin da kaga Allah ya yi kuma da wata hikima, kuma Allah ya ba mu wannan damar ne don mu samu wasu mawatin na aikin alkhairi, waɗanda inda ba don su ba za mu iya tsururuta aiki mai yawa ba. Za ka sai Allah ya ba mu falalar kwanaki goma na ƙarshen Ramadana, da falalar kwanaki goma na farkon Zulhijja, da falalar kwanaki goma na farkon Muharram. Waɗannan duka kwanaki ne da ake amfani da su don a yi ayyukan alkhairi don a samu falala. Kada mutum musulmi ya zama wato mai sakaci ko mai yin ko unkula da waɗannan kwanaki, musamman ‘yan uwa masu albarka, inda rayuwa take tafiya ɗin. Wataƙila idan ka halarci waɗannan kwanakin ba ka da garanti a kan cewa ba su ne na ƙarshe ba, ta yi kafin su juyo rai na iya yin halinsa. Ko kuma koda da rai, wataƙila ba ka da cikakkiyar lafiya ko cikakkiyar dama da za ka iya yin ayyukan da za ka iya a yanzu. Ka yi jiki ya yi rauni, ko wasu hidindimin rayuwa sun sha kanka, ko rashin lafiya ta sha makance ka daga dama. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni'matani maghburun anhuma kathirun minan nas as-sihhatu wal farah. Da haka yake da kyau ko da yaushe mu dinga tuna wa tilar mu irin waɗannan a lokuta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ya kasance a duk irin waɗannan mawasin din yakan tuna masa habbai cewa to lokaci fa yayi a tashi ayi aikin da ya kamata ina fata mun gane wannan wannan gaba ta farko ke cewa Allah madaukakin sarki ya tsara a cikin hikimarsa ta ubangiji akwai wasu lokuta masu falala wadanda yake so mu amfani da lokutan mu ci more su akwai wasu ayyuka mafiya falala da Allah yake neman mu aikata su akwai wasu mutane da Allah ya ba su falala ta musamman to mu itirafi da cewa Allah ya fifita su akan wadanda ba su ba abu na biyu shine wasu daga cikin dalilai da ke nuna falalan watan Zulhijja wadannan kwanaki cikin Zulhijja abu na farko a cikin alkur'ani mai girma shine fadan Allah wal fajr wa layalin ashr Allah yace na rantsi da al-fajr da wasu dararraki guda goma masruf ibn al-ajda malamin cikin tabi'ai yake cewa hiya ashrul adha shine kwanaki goma na farkon watan layya ayyamu ayyamu hiya afdalu ayyami sana wadannan kwanaki sune mafiya daraja cikin kwanakin shekara musamman ana magana akan wuni kamar da yake jimiya yayi muqarana tsakanin wuni wadannan kwanaki goma da daren rashin kwanaki goma na ƙarshen Ramadana cewa ta fuskar dare waɗancan na Ramadana sun faɗi falala ta fuskar wuni waɗannan na cikin watan Zulhijja sun faɗi falala amma kuma wannan baya nufin in an tashi aiki a waɗannan ayi iya rana banda dare kamar yadda a can ba iya dare ake yi banda rana ba duka a cika su da aiki ina fata mun gano wannan al-Imam al-Qurtubi yana tafsirin wannan aya sai yake cewa wa innama nukirat wa lam tu'arraf li fadilatiha ala ghayri kaga aka ce wal fajr amma wajen su dararen sai aka ce walayali ba a ce walayalil ashr sai aka kawo shi da nukira to wannan nukiran ba wai haka nan Allah ya faɗi ta babu manufa ba a'a manufar ta shine dan nuna falalan waɗannan kwanakin akan sauran wasu kwanaki yace fala urnifat falau urnifat lam tastaqil bi ma'anil fadila da an ce walayalil ashr to da ba za su kadaitu da falala ba amma da aka ce walayalin da wasu jararrai ko jararraki masu falala yace to anan sai ya zama na cewa wato ta ƙara falala allazi kitanki wanda a cikin wannan nakirar akwai ƙarin girmama sha'aninta fa nukirat min bayni ma aqsama bihi ta'ala lil fadilati allati laysat li ghayriha sai aka kawo su da nakira din ka bi bi sauraron rantsuwa Allah wal fajri wash shamsi da ire-iren su wad duha duka an kawo su ma'arifa an sa musu alif da lam shi kuma wannan aka ce walayalin asharin dan annan sun fituka waɗancan abubuwan da aka rufe da su falala yace wannan karin falala ne da nakiran take isharar zuwa ga shi saboda waɗannan kwanaki guda goma Allah ya rantse da su wanda rantsuwa take isharar zuwa ga darajar su da kuma fadakarwa zuwa ga mai karatu cewa ya dauki sha'anin su da muhimmanci dalili na biyu na kan falala waɗannan kwanaki har ila cikin alqur'ani mai girma fadan Allah al-hajj ashhurun ma'lumat wanda sune wato daga shawwal da zulqa'ada da zulhijja Allah yace al-hajj lokacin aikin haji ashhurun ma'lumat wasu watanni ne sanannu an san su tun daga shigan watan shawwal har zuwa gama aikin haji duka watannin aikin haji ma'ana watannin da maniyata suke daukar azama su kama hanya su kama tafiya a kasar Makka da yin aikin haji shine Ka'ab yake fassara yake cewa ahabbul ashhurul hurum ila Allah Zulhijja a cikin watannin nan guda uku Shawwal da Zulqa'ada da Zulhijja to Allah ya fi nuna soyayya ga Zulhijja wa ahabbu Zulhijjati ilayhi al-asharul awwal a cikin Zulhijja din kuma kwanaki goma farko Allah ya ce kisa Allah ya kebance su da ambato al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya ruwaito da isnadin sa a cikin tafsirin sa zuwa ga Abu Zubair Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus daga malamin sa Jarir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi da kansa ya fassara yace innal ashara ashar duha lalle kwanaki 10 nan da Allah yace walayalin ashar shine kwanaki 10 na al-adha na lokacin bikin layya wal witr yawm arafa shukran wato witrin a cire kwana na 10 a baida su tara shine ranar arafa washafa'u in ku kalisafa 10 gaba daya yawmun nahar in kalisafa su 1 2 3 zuwa na tara shine ranar arafa na 10 kuma shine ranar babbar sallah wanda dukkan su ranar kuma masu daraja wanda riwaya Imam Nasa'i ma ya ce da ita a cikin al-kubra a cikin asnal kubra din su sannan zamu ga Allah yana faɗa yace wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wato cikon fadan Allah wa adhim fil nas bil hajj ya'tuka ijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'aliqin liyashhadu marati alahum Allah yace yashhadu marati alahum sai yace wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir thumma liyakhudhu tafasahum wa liyakunu durahum wa liyatawafu bil bayt al-atiq Allah anan ya ambaci khulasar wato kiran mutane da zuwa ga aikin haji ya ciki ne yake cewa wa yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimat al-anam kuma suna masu ambatin sunan Allah wajen yanka abinda Allah ya azurta su da shi na dabbobin ni'ima wato dabbobin layya da hadaya wanda ake yanka su a yawmun nahar ranar 10 ga wata ina fata muna gane sannan Allah ya kira su da sunan al-ayyamul ma'lumat al-ayyamul ma'lumat ko dai kamar da wasu malamai suke cewa ranakun at-tashriq wato 11 da 12 da 13 ga watan Dhulhijja wanda suke bayan yawmun nahar wasu malaman kuma suna ganin cewa su din ma yawmun nahar a su ma al-ashr din amma magana mafi inganci shine kamar Imam Bukhari ya allaka hadisi daga Ibn Abbas yana fassara cewa al-ayyamul ma'lumati sune ayyamut tashriq wal ayyamul ma'dudatu sune al-ayyamul ma'lumati sune ayyamul al-ashr ayyamul ma'dudat su kuma sune ayyamut tashriq dan sune Allah yake cewa wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat sune ranar 11 da 12 da 13 wanda al-alhamis suke yin zaman mina to sune ayyamul ma'dudat kididdigabu su kuma wadannan ayyamul ma'lumat sananu idan an hada su za a samu makonni ne guda biyu nan kwana 10 can kuma kwana ko hudu ko wanta azal fi yawmi farais ma'ali wa hatta akhara fi yawmi wanta akhara farais ma'ali kaga sune da sama 11 da 12 da 13 in ka hada da 10 kaga kana da kusan makonni biyu ke to wadannan duka kwanaki ne na ayyukan ibada ba ji ba gari idan muka tsallaka cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za mu samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan sa masu albarka yayi zantuttuka game da falalan wadannan kwanaki hadisi mafi shahara a wannan babi riwayar al-Imam al-Bukhari daga sahabi Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nabi yake cewa mal amalu fi ayyamil ashr afdala min al-amal fi hadhi yace babu wani aiki da za a yi a cikin kwanaki 10 din nan face yafi aikin da aka yi irin sa a cikin kwanakin da ba shi ba wato duk abin da zaka yi na sallolin farilla da nafilfili da sadaka da karatun alqur'ani da sada zumunta da koyon ilimi a cikin daga gobe har zuwa ranar sallah to waɗanda zaka yi a sauran shekara wala ka taɓa samu lanin da zaka samu waɗannan sun nuna ka sa alada saboda Allah ya zabe su waɗannan kwanakin sai suka ce قالوا ولا الجهاد يا رسول الله ko da jihadi ne aka fassara shi da walal jihada da iraqisa sai zama adadi ne akan wancan da yace fi ayyamil ashri afdala to in ka dauke shi a matsayin badalin wannan sai zama walal jihada a iya kuma karanta a ce walal jihad sai zama istinafi suka ce to ko da jihadi yana nuna maka zuwa ga yadda sahabbai suka san darajar jihadi da ya zama sun zaɓe shi a cikin dukkanin ayyuka suna ganin shi gagara gasa yayi kiki ko a sauran ayyuka har ma an yi darasi akan falalar ayyuka suna ganin ya kamata ayyuka na su zama kasan jihadi kuma suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci irin wannan falala sai suka nemi ƙarin haske cewa wannan jihada ya rasulullah har da jihadi wanda aka yi a wajen waɗannan kwanakin mutumin da ya wani aiki a cikin waɗannan kwanakin ya fi wanda ya jihadi falala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan jihad kware kuwa har da jihadi illa rajul sai dai mutumin da kharaja ya fita zuwa jihadi yukhatiru bi nafsihi wa mali ya fita da rayuwarsa ya fita da dukiyarsa falam yarji bi shay'in sai bai dawo da komai ba wato mutumin da ya tashi tafiya jihadi ba rayuwarsa kadai ya bayar ba ya sallama dukiyarsa da ita yayi guzuri da ita ya sai makami da ita ya sai abun hawa ya tafi riba ya tafi jihadi dan kalmar Allah kuma sai bai dawo da komai ba ma'ana yayi shahada kuma dukiyar ta kare a wajen wannan aiki to wanda ya samu haka shi kadai ne nagarsa ke gaba da wanda ya halarci waɗannan kwanaki guda goma kuma ya aikin alkhairi a cikin su kaga wannan yana ƙara fito mana da falalar waɗannan ayyuka da ake a cikin waɗannan kwanaki kamar yadda yake ƙara nuna mana falalar jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai hatta jihadin bai kai falalar waɗannan ayyuka ba sai in ya samu ƙarin wato tagomashi wajen tarayya a abubuwa guda biyu bi nafsihi wa mali wannan yake nuna mana wato darajar da ke cikin mutum ya sa kansa a cikin aikin addini kuma ya haɗa da dukiyarsa yana da dukiya ta isa ta wadace shi ya bayar da ita ta wakilce shi amma bai tsaya iya nan ba bai kuma ce tunda ya sa kanshi ko ba zai ba da dukiya ba idan mutum ya haɗa biyu ɗin zai samu falala ne ba shi yasa Allah kuma ya kira su bi amwalihim wa anfusihim ina fata muna gani الإمام ابن رجب ينفسر ولن وجب سيكي شوى وقد دل هذا الحديث على أن العمل في هذه الأيام أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء من هذا الشيء ولن حديثي ينفسر من شوى جل أيك الخير أو أن نوفانكي yana da falala fiye da duk wani aikin alkhairi a dukkan sauran kwanakin shekara haka ba tare da togaciya ba kamar da muka ishara manyan malamai da sunna tibiya rahimahullah sun kokari su wato a alakanta waɗannan falaloli da falalolin da aka samu a cikin kwanakin watan ramadana kwanaki goma karshe karshe bin tuniya tana cike cewa kwanaki goma karshen ramadana jararrakinsu falallarsu ta fi jararrakin kwanaki goma farkon zulhijja su kuma kwanaki goma farkon zulhijja wuninsu ya fi wunin da ke cikin waɗancan kwanakin daraja wallahu ta'ala a'lam jama'a kun ji wasu daga cikin nassoshi wanda su ne madogaran game da ƙoƙarin yin wannan ƙwazo da neman falalar nan ba mu muka faɗa ba Allah ne da kansa ya faɗa cikin alƙur'aninsa sai kuma manzansa da Allah ya aiko manzan da Allah ya aiko ya ainihin faɗa kuma waɗannan abubuwan dama kullum su ne hujja ga faɗaɗi alalibin me Allah ya ce a yi me Allah ya ce a bari yaya Allah ya ce a yi sai kuma alalibin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda za su ƙara fayyace mana yadda ake aikata waɗannan ibadoji babu yadda za a addinin musulunci mai inganci ba tare da waɗannan hujjoji ba wanda duk ya ƙoƙari ya raba tsakanin su to ba zai tafi a kan ko ina ba sai akan fata da halaka Allah ka tsare abu na gaba shine halus salati fi hadhihi al-ayyam ko da yake tunda mun muna tafarkin cewa muna koyi ne da tafarkin magabata na kwarai shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa muhajirin wal ansar radiyallahu anhum ajma'in da tabi'ai dalibansu rahmatullahi alaihim ajma'in da kuma duk wanda ya fita farkin su bisa kyautatawa waɗannan sune abun koyi sune waɗanda Allah ya dada addinin su yaba addinin su tambarin yaddarsa wanda duk yake so ya tsira addinin sa to ya koyi da tafarkin su da haka kowanne abu na addinin aka zo sai a dinga laluban yaya suka fassara shi ya suka aiwatar da shi to wannan nasu din shine daidai insha Allah a ruwaito a sarai da yawa daga sahabbai da tabi'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam game da yadda suke mu'amalantar waɗannan kwanaki na ɗaya da zamu ambata shine hadisin da Imam al-Bukhari ya allaka shi wato ya kawo shi babu isnadi cikakke a cikin sahihinsa shi kuma Imam Shafi'i ya ambace shi da isnadi a cikin musnadinsa cewa sahabi Abu Huraira da sahabi Abdullahi dan Umar Allah ya fara musu yadda da baki ɗaya su sun kasance ya khrujani ila suqi fi ayyamil ashr yukabbiran wannan sahabi sun kasance in gari ya waye sai su fita cikin kasuwa inda mutane suke taruwa cikin plaza cikin kara cikin ɗan awaki inda ake harkoki ana can ana harkokin duniya ana ta siyan kyalle ana ta siyan kayan miya ana ta ciniki ana hawa mota a tasha su kuma kawai da suka je suka kawo sai su kabbara Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd suna tunawa mutane sai ce wa yukabbiru nasu bi takbirihim sai mutane su tana sai su gaba da wannan cikin abin da waɗannan sahabbai su suka kasuwar Madina Allah dan Umar yakan gayyace almajiransa su Nafi'u su Salimu da makamantansu sai tafi da su sai ci muje mu tana wa mutane sun shagaltu da duniya ba ga irin wannan zamanin babu laifi a samu wani mai son sunna ya saka a rediyon abin da sa motarsa ko a rediyon wulbaran sa yana kallon irin maganin gargajiya nan sai ya cire wannan zancen banza ya saka kabarin duk inda ya shiga a kiji ko kana da rufa a kasuwa ko kana da wani shagon ka a cikin mutane ko a gareji da MP3 nan sai ka saka mutane kabara kawai ai kiji ana tuna wa juna babu da yin an zauna wani tana mana shi jama'a ba ci gaba da kabara wannan sahabbai ne sai kasance sanai haka Muhammad ibn Ali shine wato ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce kana yukabbiru khalfan nafilati wa yarfa'u biha sautan idan yi sallar nafila wanda ake sunanin rawati ko kuma wata sallah daban kaman sallar tahiyatul masjid ko irarranta shi kawai ci gaba da yin kabbara yana daga muryarsa a cikin wannan kabbara wannan kuma yana cikin suna littafin al-mu'tarif wal-mukhtalif na Imam Ad-Darqutni rahmatullahi alayhi asali da uku shi ne daga Sa'id ibn Jubair tabi'i cikin tabi'ai malami cikin tabi'ai mai falala mujabud da'awa Allah ya gafarta masa ya kasance ana ba da labari ana cewa idza dakhala al-asharu idan kwanaki goma din nan suka shiga ijtihada ijtihadan shadidan yana yin kokarin ibada kokari mai tsanani hatta ma yakadu yuqdaru alayhi ana karanta shi da yuqdaru ko yaqdiru alayhi in ka ce hatta ma yakadu yaqdiru alayhi har da kyar ma yake iya karasa ibadojin wato ibadar da kamar tafi karfin sa ya rasa yadda zai ya takura wa kansa shine sallah shine azumi shine karatun alqur'ani shine istighfar shine salati komai ko kuma hatta ma yakadu yuqdaru alayhi har wani ma wanda ke son gasa da shi ya kasa kama shi wato ko da kaga yana yi kace bari na kwaikwayi mallam kuma zaka gina shi duk wannan fasara ya zo da haka to kaga wannan yana nuna irin yadda magabata suke tsanantawa kenan wajen ibada wannan ma yana cikin sunan ta Imam Bukhari kudani da kuma littafin Shu'abul Iman na al-Imam Abubakar al-Baihaqi rahmatullahi ala al-jami' asari na gaba daga Abu Usman al-Nahdi Allah ya gafarta masa shi ma malami ne cikin tabi'i yana ba da labari cewa kanu yu'azzimuna salata asharati sahabbai da tabi'ai sun kasance suna darajta wasu kwanaki goma kala uku su ne العشر الأخيرة من رمضان فانكي قوم لك الشر رمضان والعشر الأول من ذي الحجة فانكي قوم لك ذي الحجة والعشر الأول من المحرم da kwanaki goma na farkon Muharram yace wadannan goma 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 guda uku to safai sun kasance suna darasa su suna ba su muhimmanci wannan akali nashi yana cikin tafsirin kiyamu ramadana na al-imamu Abdurrahman ibn Jawzi rahmatullahi alayhi wa ala abi Usman al-Nahshi to jama'a masu albarka ku ji dai wadannan akalai daga salaf sahabbai da tabi'ai da muke cewa muna bi sai mu kokari ya zama da gaske ne muke bin sa kuma mu kwatanta muna yi muna tuna cewa wannan shine ta farko shi aljanna suke nema kuma sun samu insha Allah kuma duk irin wanda suka samu na fata kuma mu ke cewa muna da ya kamata a gani a aikata cewa da gaske ne muna kwatantawa fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbaha bil kiram falah ba za mu yi irin nasu yadda suke kekere kike ba amma mu dinga kwatantawa da gaskiya aikace zamu samu falala zamu samu dacewa kuma Allah madaukakin sarki zai yadda ayyuka mu insha Allah abu na gaba shine wasu daga cikin ayyuka masu falala da ake so mu dage wajen yin su a waɗannan kwanaki na farkon su shine al-ihtimamu bil fara'id ba da muhimmanci wajen yin ayyuka na farilla musamman salloli na yau da kullum waɗannan guda biyar mu dage wajen yin su a cikin jami'i kullum ko da yaushe a dinga tada kabbara kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Allah ya faɗa a cikin hadisul qudsi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taraktuhu alayhi bawa na baya samun kusanci zuwa gare ni da wani abu fiye da kusancin da yake samu zuwa gare ni ta hanyar aikata abin da na farlanta mishi to waɗannan sanar da Allah ya farlanta mana to mu ba su muhimmanci fiye da komai mazan mu da matan mu ka san mata musamman sun shahara da sakaci da sallah akan lokaci saboda an dauke musu zuwa jami'i to suna ganin ba sai sun yi akan lokaci ba to ya ku iya mu mata kuma ku dage ko da kuna cikin gidajen ku ya zama da cewa zukatan ku suna ta'allake da kiran sallar masallatin anguwa da zarar an kira azhar tashi ki ta da zarar an kira al'asr tashi ki ta haka magriba haka isha'i haka asubahi haka nan dan uwa maza mu rage biye wa duniya dan muna cikin harkokin mu na kasuwa na aikin gwamnati na aikin gona na aikin sana'a ko dan muna kan ababen hawan mu ai ta kiran sallah a masallatai muna ci gaba da harkokin mu wannan yana daga cikin asara mafi girma da muke a wannan rayuwa sai kaga kawai sallar ta zama sai wanda shi da kanshi ya gamsu yana so yi wanda bai gamsu ba kawai an kira sallah ana sallah shi kuma yana ci gaba da harkokin sa to wannan ya saba wa tafakkin magabata na gore gaba musamman waɗannan kwanaki sai mu ga na biyu shine al-ikharu min zikrillah yawaita ambatan Allah ambatan Allah wanda yake mutalaki wanda ake a kowane lokaci ambatan Allah wanda yake muƙayyade wanda ake a bayan salloli da na shiga gida da na fita da na shiga banɗaki da na fita da na cin abinci da na sanya sutura da sauransu waɗannan azkaru mu kula da su ƙwarai da gaske musamman mun ji cewa sahabbai suna yawaita kabbara da hailala da hamdala suna yawaita su mafi girman zikiri da za ka yi a waɗannan kwanaki shine bayan kabar fari shine karatu alqur'ani mai girma dan haka mu yawaita waɗannan ibadoji dangin kabbara da zikiri da karatun alqur'ani da sauransu sannan a yawaita sadaka sadaka shine a dauka a ba masu karamin karfi mabukata marasa akwai marayu zawarawa da sauran waɗanda Allah madaukakin sarki yace a ba su bai zama na a waɗannan kwanakin karka sake kwanakin nan su shiga su fita ba kai sadakar abinci ba ba kai sadakar kuɗi ba ba kai sadakar sutura ba duk abin da za ka iya bayarwa takalmi ne riga ne agogo ne hula ne abinci ne za ka kira mutane iftar ne za ka ware wasu irin yadda ake yi na azumin nan za ka ware wasu marayu ne a unguwa ka musu kyauta su da uwayensu mata zawarawan nan duka waɗannan ayyukan alkhairi yadda muka saba da al'adun su a Ramadan gaba mai extending wannan al'ada zuwa wannan kwanaki domin su ma kwanaki ne masu falala kuma kwanakin Ramadan kamar yadda ambata mukaddima na alhamdulillah galibi Ramadan an riga an saba ya shiga cikin al'adun to wannan ma muna so mu ga mun raya waɗannan kwanaki su ma mu sanya musu wannan kyakkyawar al'ada idan za ka yi tanadi don kai sadaka a waɗannan kwanaki za ka yi zuwa gobe-gobe ka sai buhunan shinkafa ka farke su ka a'aura ka raba wa talakawa ka sai buhunan masara ko ka ware wasu kuɗi ka kyautar da su ga mutanen anguwa da talakawa ko wanda suke ƙarƙashinka ma'aikata a ofis ɗinka ko a kasuwarka ko a kamfaninka duk waɗannan ayyukan alkhairi da ba mu kula da su ko kuma dama kana nan da kaya ka cika akwatuna da wardrobe ka rasa yadda za ka yi da su sai ka wara a waɗannan kwanakin guda goma guda ashirin suke kyauta da su musamman za ka ga ya ga mutum da kaya ba lai da kasan wani da kasan zai buɗe boutique ko zai buɗe shagon kwanju kar ka mutum yake jira da yake sai ka dinga ɗauka kana bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba ya kasance yana da wani garki na awaki guda ɗari aka ce duk sanda wata akuya guda ɗaya ta haihu sai ya ɗauki ɗaya sadaka saboda kada su yawa su wuce kima to haka ya kamata mu dinga yi da waɗannan kaya da muka jira da kullum mu dinga kaya da ka ɗinka wani ɗauki wani kai kyauta da shi wanda kake ganin ta koɗe ɗin nan wani kana bashi ce da ya wanke ta ya zo sallar idi da ita ko in an gaice shi ɗaurin aure ko wata harka ta mutunci sai ka ga ya sako ta haka sai Allah ya baka ladan wato suturta mumini da kai kuma Allah ya baka ladan daɗin da ka ji shi domin duk wanda man farraja an akhihi qurbatan min qurbatid dunya ya nabi yace farraja Allahu anhu qurbatan min qurbatil akhirah wanda ya faranta wa ɗan uwan shi musulmi wani bakin cikin duniya shi kuma sai Allah ya faranta mashi bakin cikin lahira Allah ka faranta mana ga baki daya shi zaka jama'a mu dace wajen ayyukan sadaka da ciyarwa da sauran ayyukan agaji ire-iren waɗannan sannan kuma akwai silatul rahim sada zumunci kana da wasu ɗan uwa wanda ka daɗe baka yi zumunci da su ba wasu abokai wasu ɗan uwan mahaifa wanda ka daɗe baka haɗu da su ba waɗannan kwanaki ka yi amfani da su ka je ka sadar musu da zumunta ka je ka gaida marasa lafiya ka ziyarci ɗan uwan mahaifinka ɗan uwan mahaifiyarka ɗan uwanka na jini abokan harkarka da ire-irensu ana amfani da waɗannan kwanaki don samun wannan falala sannan sai kuma siyamu tis'i azumin kwanaki tara idan mutum zai iya yin su duka wasu malamai suna ganin babu idan mutum ba zai iya yi duka ba ya ware wasu daga ciki ya yi in ba za ka yi ba to kar ka sake a bakka a baya ranar arha sauran kwanakin da mu da muke zan gida Najeriya ko wasu ƙasashen da ba harami ba in za mu yi azumin waɗannan kwanaki kuma mutanen da suka tafi aikin hajji su ma za su yi amma ranar arafa to abinda ya fi ga ma'aikacin aikin hajji shine shi kada ya yi azumi sai zama ya yi ta'asiyan bin nabi sallallahu alaihi wasallam annabi bai yi azumi ranar arafa ba don ka samu ƙarin ƙarfin addu'a da ambaton Allah amma mu sauran mutanen gida lallai azumin arafa mustahabbi ne mai ƙarfi haka nan yake cewa yace wa huwa mustahabbun istihbaban shadidan haka ya faɗa cikin majmu'u sharhul muhakkam yace ƙarfafawa ne mai tsanani saboda falalarsa shi kadai yukaffiru as-sanatal madiya wal baqiya wannan azumi na wuni guda ɗaya zai sa a kankare maka zalibin shekarar da ta gabata wato kamar shekarar yanzu a ce 1446 ko wal baqiya da wannan 1447 kanku ba kowane azumi ne kwaya ɗaya yake da wannan falalar ba alhamdulillah ba ga wannan azumi Allah ya ce muke al'umman nan suna raya alherin Allah ya kai ga malaman musulma da albanin dariyar madagayi da sauransu da irin karantarwarsu da irin wato tarbiyyarsu za ka ga cewa mu dai yanzu a nan zariya alhamdulillah in ana wannan azumi za ka ɗauka ramadan za ka ɗauka ramadan a ke da za ka ga kowa na azumi har wanda ba ya yi ma ana ganin shi kamar to wannan ko lafiya ko kanshi ba ɗaya ba ne ko bai san ciwon kansa ba ne to a ci gaba da yi jama'a yawwa a ci gaba da yi kuma ranar idan kana da wadata to ka kira iftar a gidanka ko a haɗa iftar a masallaci ko wata santa don a ci abinci a samu lada kar mu shagaltu da kasuwar raguna kasuwar hijabai kasuwar teloli kasuwar ɗan takalma ba a ce ka ai ba amma kada wannan ya shigar da mu muke wannan ibadojin sanan a ranar arafa akwai wata ibada da aka samu salaf suna yi sabna ɗan mas'ud suna yi ta shine da daren sanda rana ta yi zawadi idan sun yi sallar la'asar sai su samu wuri su zauna a masallaci na anguwa ko na cikin gidajensu irin inda mutum yake sallah inda kake yin wuturi din nan sai su zauna su kai yin zikiri har faɗuwa rana suna addu'a suna ce mishi at-ta'ris an samu wannan daga magabata wato rana ce ta addu'a bata keɓanci masu tsayuwa a fadari ba har mu da muke gidajenmu da garuruwanmu da ƙauyukanmu za mu iya cin moriyar wannan rana ta fuskar addu'a saboda haka ka samu dama ka zauna ka yi addu'a domin kamar yadda Ibn Rajab yake cewa ya ce addu'a'u yawma arafa mujabun alal aglab addu'a ranar arafa karɓaɓɓiya ce bisa mafi rinjaye zato domin Allah yana saukar da wasu mala'iku na musamman wanda aikinsu kawai shi ne idan bayin Allah suna addu'a su kuma suka cewa amin 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 sannan a can sama kuma Allah zai leko da kansa yi wa mala'iku ishara zuwa ga bayinsa da suke arafa sannan ya ce musu alfadi cewa ku ji bayina sun zo suna neman falalata suna neman yardata suna tsarkake ni daga dukkanin abin shirka sun cire duk wata sitira ta duniya Allah ya ce mala'iku ku shiga dukkan gabatarsu shi sa akwai ban mamaki da mutum wai yana jin cewa wai Makka ta mai tsada yana ganin wannan kuɗin duniya sun fiye mai akan ya je ya aiki haji saboda bai san abin da ke ciki dan na samu yarda Allah wannan yana nuna tsabagen jarabar san kuɗi da san duniya da ya mamaye zukatan mutanen wannan zamani kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa da gaskiya Allah zai shi alkiyama akwai jarabar san duniya da ya shiga cikin zukatan a wannan zamanin za ka ga mutum wani har sai bata mada babarsa ka ce bata yarda ba ko iyalansa su ce shi ba sai dai ta bayyana haji ba ko kuma shi da kanshi saboda tsabar boko yana ganin asara Allah ka tsare mu mu dai adada muke kullun Allah ka ba mu abin da za mu je mu ƙara zuwa mu ƙara zuwa ina mata kuma yake kuke ha ba ku yin wanda baya su kan anan ya daga mu ne shi saboda haka daga cikin abin da ake yi akwai azumi gaba azumin waɗannan kwanaki ko dai dukkaninsu a taransu ranar sallah ba kyau azumi ko ranar sallah da ranar 11 da 12 da 13 ayyabu minan ayyabu aklin wa shurbin wa zikir mun yi ta'arudi ga falalar arfa ba sai mun koma kansu ba a takaice tun daga malamai za su tsara gama da wucin shi ma ya makuya amma za mu sake laifin shirin shi ma ya gara da a samu albarkar gaba daya sannan daga cikin wato abubuwan da ake so a aikata wannan kwanaki akwai barin cire farce da gashin kai da gashin mara da gashin hammata ga wanda yake da nufin yin layya kai ne gidan da zaka yanka wanda zaka yanka a madadin kanka da iyalan gidanka kai ne wannan hukunci a kanka mata kuma suna yawan tambaya inda ba kina da dabba ki ta kanki ba wanda bai shafi ki ba kuma wannan hadisin gaba hadisi ne tabbatacce ingantacce muhukami yana cikin sahih muslim duk yadda wasu ƴan malikiyya kaduna za su ce ba su yarda da shi ba da kansu suke mu mun yarda da shi kuma muna aiki da shi kuma muna magaya wa duk wanda ya yarda annabi ya yarda da hadisi ya aiki da shi kar ka saurari duk wani malami da zai ce ka aiki da shi ka rabar shi kawai kamar mai karatun shi da kama nan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya hana kuma sahabbai da sauran magabata sun fahimci hanyar sau da haka wannan hanin shi ya kamata ka aike shi amma in mutum ya samu kanshi a wata larura ya aikata su babu wani kafara kansa kamar misali a ce mutum ya ji rauni farce ya tashi zai iya ƙara ta cire shi ko ya ji rauni a kansa ko amosani ya dame shi yana so za a yi masa ƙaho ko wani abu makamancin haka amma haka nan kawai kuma daidai ba ne ka ɗebe a kai faka ko makamancinsa ana so ka yi kama da mutanen da ke cikin ihrami ta wannan fuska amma da zaran an sauko idi an yanka dabbobin layya to za ka iya yin waɗannan abubuwa insha Allah layya ibada ce muhimmiya ga musulmi kuma ana so duk wanda yake da wadata ya yi kokari ya ga cewa ya yi layya a madadin kansa da madadin iyalansa dabba ɗaya ta ishi kowane gida in an ƙara fa ni'ima ana so kuma mutum ya samu lafiyayyen dabba mafi kyan layya shine wanda ta fi daraja a gun masu ita ta fi tsada a kasuwa kuma a guje ma alfahari da yi dan wani ya gani ya ce ka isa ko daukan abin a matsayin al'ada a ibada ce nan yana lallaha duhuha wala dima'a walakin yana duhu taqwan dan haka ayi a matsayin ibada malami suka ce ba kyau tazammu shine korafi akan cewa dabbobi sun yi tsada sun yi tsada a yi tace ci ku ce wannan tazammurin da muke ba kyau ba domin kudin na Allah ne ba na ka bane shi ya ba ka ko shi ce ka ka dauka kai ka shi annabi ibrahim da kace yanka dai shi kai kace kai da kai ya kasa zaka inni ara fil manami anni adbahuk fanzur ma za ka ra shine fa asalin ka kai yanda cewa kai yanka danka da dun mun kawai mu ba a yanke mu ba saboda ka kai rago ba ka ce kai kace kai ka da aka jama'a duk wanda ya san yana da hali yayi annabi ya ce wanda dibbe yake da hali bai yi ba kai ga masallacin mu malamin sun ce dai hali ne na tawbihi ko amma Allah mai ibnu adam yace da gaske hadin hali almuhimmi dai kai annabi dai ya ta kunni da ka tabbatar in kana da hali kai babu ne ki ka ci bashi kai bashi ne bi karfin ka wanda kan zaka iya samu kudin da zaka biya akan kai ba matsala bane babu ne ki kuma wasu sahabu mutum da wasu ce bakwai ba akan sani ya kora kuma kamar yadda aka sani ana so mutum ya ci ya kyauta ya sadaka wajen kyauta a anfaci makwabta da mazowa zumunta da abokan kulla wajen sadaka kuma a anfaci talakawa da marayu da masu karamin karfi a ba shi abin da su ma za su ci lalle da gaske ana sallah a garin nan kai kawai kai shine kadai zai bushe shi ana so kuma a yi wata addu'a ka miƙa wa Allah bukatunka kamar ne ce a gaban Allah ka roƙe shi falalarsa kuma mu fifita bukatun lahira akan bukatun duniya ayi balas rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar sannan kuma ana so kuma a kaurace mu dukkan zunubai kauracewa fiye da sauran lokuta inda Allah yana cewa fala tazlimu fihinna anfusakum kar ku cuci kawunan ku a waɗannan watanni masu alfarma inna idza shuhida Allah ta'ala sha'a ta'ala fi kitabillahi yawma khalaqa sawata al-ard fi inna arba'atun kullu falsadu fi inna anfusakum saboda haka ana so a guje ma wato dukkanin zunubai a waɗannan kwanaki ya zamana ka tsarkaka daga zunubai ka tuba ga Allah da fatan kuma tuban nan ta zarce a dukkanin lokutan rayuwarka jama'a waɗannan su ne abinda na so na faɗa mana a taƙaice za ka ga dukkanin su ba abubuwa ba ne sababbi abubuwa ne domin saba jin su mun saba karanta su mun saba jin su a bakin malamai amma Allah ya ce wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin kai ka tunatar wa'azi yana amfanin mu ne idan ka ga an maka wa'azi ka ji to ka gode wa Allah alamar imani su kuma kamar yadda na faɗa tun farko jama'a dama ce Allah ya kawo mana raye dama ka bi kokari mu istighlala ta akwai mutanen da barawar haka suna raye inda suna kwanta a kamar gurbinsu akwai mutanen da barawar haka suna da ransu da lafiyarsu inda suna da rai amma lafiyar ta sunni ce ba za su iya waɗannan ibadojin ba wannan kwanta a asibiti wannan kwanta a gida wani ma yana ta yawo da cutar gashi nan da abin nan rai kwakwai mutu kwakwai akwai mutumin da ransa amma bai samu wannan daba ba barawar ta kire yana da ƙanci amma yanzu yana rufe a gidan yaki ko yana hannun waɗannan maƙiyatan ɗan bandis kaga bai dama da kake da ita akwai wanda da ransa amma yanzu mataki ne yanzu da muke magana da yana kan hanya da rebe ya kusa Lagos ko ya bar Ibini to ina zai samu wannan dama yi waɗannan ayyuka kaga zai ce ya yi same shi da ire-iren mutanen da suka shagaltu da wasu ayyuka alimallahu an ce kullu minkum marda ya karshen aya ko kaga to kai da kake da wannan dama yanzu kake zaune kake da isasshen lokaci kuma gobe ma kana da lokaci da yawa jibi ma haka daga nan har ranar sallah to kar ka saki albarka a baya wajen aikata waɗannan ayyuka na alkhairi sai ka zaɓi abin da ka ga ya fiye maka wanda kake jin nishaɗi wanda za ka iya cikin jin daɗi da ƙwazo sai ka ta aikatawa da fatan Allah ya karɓa mana gabaki ɗaya Allah kuma ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya gafarta wa malamanmu da suka rigaye mu musamman su Malam Albani da sauransu wanda suke raye da mu da su gaba ɗaya da iyayenmu Allah ya sa mu cika da imani zan dakata nan insha Allah ba wuce lokacin gobe wa sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.